Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsin ranar Alhamis 18 ga watan Janairun shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 17, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Niya, sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasi a Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakubu Makili ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirinmu na hantsi. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta bullo da wasu dabaru da za ta tunkari matsalolin ruwa da na wutar lantarki a cikin kasar. Sannan masana sun yaba wa kokarin da gwamnati ke yi na rage cunkoson mutane a gidajen yarin kasar, amma kuma sun ce akwai bukatar inganta sassan shari'ar kasar. Haka kuma muna da shirin na kasa na Usman Ahmad Kabara, akwai kuma sharhin jaridun kasar Ghana. Kana muna dauke da sakonni da kuka aika mana, amma duk sai kun ji labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya zargi kasar Russia da taimaka ma kasar Korea ta Arewa da dabarar tsallaka takunkumin da duniya ta kakaba mata. Yana kuma cewa kullayomin Korea ta Arewa na ci gaba da samun nasara wajen kera makami mai linzami mai iya isa Amurka. A wata hirar da yayi da kafar labaran Reuters a fadarsa ta White House, Shugaba Trump ya yaba ma kasar China saboda kokarin da take yi wajen takaita yawan man fetur da gawayin coal da ake samar ma Korea ta Arewa. To amma ya ce ya kamata China ta ƙara azama wajen taka ma Korea ta Arewa burki. Ya kuma ce da alamar dai Russia na cike guru gibin da China ta bari na taimaka ma Korea ta Arewa. Trump ya ce mai yiwuwa shugaban Russia na yin kafar ungulu ga takunkumin da aka saka Korea ta Arewa a yayin hirar da ta kai tsawon sa'a guda. Trump bai nuna kwarin gwiwa kamar yadda ya nuna kwanan baya ba kan cewa zai tattauna da shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un kai tsaye. Da 'yan jarida suka tambaye shi ko ya tattauna kai tsaye da Kim, Trump bai yi wani takamaiman bayani ba, to amma ya ce yana iya tattaunawa fuska da shugaban Korea ta Arewa. A halin da ake ciki kuma, a yayin da likitocin shugaban Amurka Donald Trump suka nuna cewa yana da basirar fahimtar al'amura a gwajin da aka masa ranar Talata, wata ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a kuma ta nuna cewa mafi yawan Amurkawa na ganin Trump bai da natsuwa. Ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da jami'ar Quinnipiac ta gudanar ta nuna cewa kashi 45 cikin 100 na masu kada ƙuri'a na ganin Trump na da natsuwa, a yayin da kuma kashi 47 cikin 100 ke cewa bai da natsuwa. Ƙuri'ar ta kuma nuna cewa akasarin maza na ganin Trump na da natsuwa, a yayin da kuma akasarin mata na ganin bai da natsuwa. A satin da aka bada rahoton cewa Trump ya yi amfani da kalaman batanci kan 'yan kasashen Haiti da El Salvador da Afirka da ke shigowa Amurka, ƙuri'ar ta nuna kashi 59 cikin 100 na Amurkawa masu kada ƙuri'a sun yi imanin cewa Trump ya fi mutunta farar fata fiye da sauran mutanen da ke da wani launin fata. A takaice dai, ƙuri'ar ta jami'ar Quinnipiac ta nuna cewa kashi 38 cikin 100 na masu kada ƙuri'a ne dai suka amince da salon mulkin shugaban. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya ce ya yi imanin cewa wata dokar fatuwa ta yaƙi da ta'addanci wadda ƙasar Pakistan ta kafa ya kamata ta yi aiki a duk ƙasashen musulmi na duniya, ciki har da ita kanta ƙasar Afghanistan ɗin mai fama da tashin hankula. Ghani ya yi wannan maganar ce jiya Laraba, kwana guda bayan da malaman addinin musulunci na ƙasar Pakistan su wajen 1,800 suka fitar da dokar fatuwar a wani taron da gwamnati ta shirya a birnin Islamabad. sabuwar dokar dai ta zayyana abubuwa da dama da tace sun saba ma addinin musulunci ciki ko har da har-haren kunar bakin wake da bangaranci da kuma kaddamar da jihadi ba tare da amincewar hukuma ba. Shugaban na Afghanistan ya gaya ma mahalta taron da suka hada da mata da matasa da kungiyoyin sa kai da malaman addinin musulunci a Afghanistan a birnin Kabul cewa fatuwar musulunci ba ta takaituwa ga wasu yankuna a wata kasa kawai ba. Nan take dai babu wani martani daga gwamnatin Pakistan kan kalaman na gani. To amma a boye hukumomi sun yi watsi da su. Suna masu nuni da yadda aka jima wato ana zargin Pakistan da shiga harkokin cikin gidan Afghanistan. Masu lura da al'amura dai na sukar ra'ayin na gani da cewa suna ƙara nuni da tsananin rashin yadda take tsakanin ƙasashen biyu makwabtan juna.
Ibrahim Ka Almasi Garba kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar zartarwa a Najeriya a ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari ta ɗauki matakan da za su kai ga inganta samar da wutar lantarki da ruwan sha da na noma. Haka kuma gwamnati ta ɗauki muhimman matakai a kan sassa da dama a zaman mako-mako da hukumar zartarwar take yi. Minista albarkatun ruwa na Najeriya Suleiman Adamu Kazaure ya yi wa wakilinmu Umar Faruk Musa ƙarin haske a kan bayan taron kenan a cikin wannan rahoto da Umar ya aiko mana.
Na farko dai akwai kuduri da majalisa ta ɗauka a kan cewa kasan yanzu makamashi wato wutar lantarki da ake fitarwa ta kai kamar megawatt 700 amma duka wato cable rarraba iya 500 ake rarrabawa saboda haka ana asara kamar megawatt 200 wanda dole gwamnati tarayya ta biya kudin su amma ba hanyar da za a tafi da su. To shine aka dauki mataki kan cewa gwamnati tarayya za ta shigo da tsari kasan kamar su wa'annan abin da ake kira disco din kamfanonin da suke raba wutar. Gwamnatin tarayya tana da kashi 40 su kuma an sayarwa da masu hannu jari kashi 60. To gwamnati za ta fito da wani tsari da za a sa kudi a gyara wannan wa ƙara inganta wannan hanyoyin wutar. Muna fatan gwamnati za ta bada nata kaso na kashi 40 su kuma disco su bada kashi 60.
To ta fuskar ruwan shafa inda nan ne kake minista?
To akwai takarda kasida guda ɗaya da muka bayar a kan inganta ruwan Kazaure da jihar Jigawa. Shekara 20 kenan yana cikin wahala kaga kamar jihohin arewa maso gabas inda wato northeast muna da tsari na musamman wanda garuruwan da ko rikicin boko har ya tashe su da kuma sansani wato ID cams da ake aje su shekara 2 kenan har ga ta uku ta shiga duk shekara muna ware kamar naira biliyan 1.
Suleiman Adamu ministan albarkatun ruwa na Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Senator Hadi Sirika ministan sufurin sama na kasar shi ma ya mun karin haske dangane da wannan mataki da gwamnatin ta yanke za ta dauka domin tabbatar da an samar da sha'anin tsaro da kuma kiyaye hadura a sufurin sama a Najeriya kamar yake cewa.
Wato alhamdulillah akwai wata na'ura da ita ke amfani ana binciken me ya faru lokacin hadarin jirgin sama idan Allah ya kiyaye ya faru din. Kuma tana da muhimmanci domin sai an san abin da ya faru sannan ake maganin hadarin na gaba. Ita wannan na'ura muna da irinta amma tsohuwa ce ba ta ba mu abin da muke bukata. Kuma duniya baki ta canza tana amfani da sabbin dabarun gano abin da ya faru. Misali lokacin da aka hadarin Dana crash na Lagos na'urar da za a iya bincikenta a gano me ya faru lokacin don a yi maganin gaba sai ta kone kurbus. To muna son mu sai wadda ba ta konewa din wadda idan an hiddo ta an kawo ta an sanya ta a na'urori za a gano abin da ya faru. To wannan shine cikin hikima da amincewar shugaban kasa aka yadda a sayo ita wannan na'ura a kawo a sa ta a ɗakin bincike wato laboratory na ma'aikatar sufurin sama ta ƙasa a nan Abuja.
Hadi Sirika kenan ministan sufurin sama na Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja bayan da majalisar ministocin Najeriya ta kammala taron ta. Umar Faruk Musa, Amurka, Abuja, Najeriya.
To ba da Allah gaida Umar Faruk Musa, gwamnatin Najeriya ta yi afuwa ga wasu ɗaurarrun mutane guda 368 da ke tsare a gidan yari na Kurmawa da ke Kano, a wani mataki na rage cunkoso a gidajen yarin ƙasar. Ga dai Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A yi ziyarar aiki a nan Kano, babban attorney kuma ministan shari'a na Najeriya Abubakar Malami, bisa rakiyar rubutu gaba da wakilan kwamitin gwamnatin tarayya kan rage cunkoso a gidajen yarin Najeriya, ya sanar da matakin yin afuwa ga ɗaurarrun su kimanin 400. Kodayake masana harkokin shari'a sun yi na'am da wannan yunkuri na gwamnati, amma sun ce ba zai yi tasirin da ake muradi ba, kamar yadda tsohon magatakardar babbar kotun Kano Barista Abdullahi Sufi ke faɗi.
Abubuwan da ya kamata a yi don a rage cunkoso a cikin prison nan suna da dandamali. Za a duba harkar alƙalai, za a duba harkar 'yan sanda, za a duba harkar Ministry of Justice, sannan za a duba mutanen gari. Akwai buƙatar a ƙara gina wani prison. 'Yan sanda suna taka rawa sosai wajen cunkoson prison. Suna kama laifuffuka a ɗauki civil mata a juya ta zama criminal a kai wa 'yan sanda. Ana zuwa alƙalanmu kuma ga suke yadda suke sai su watsa kan prison su ba wayansu. Sannan 'yan sanda bincike bai kamata ya ɗauki wani tsawon lokaci mai yawa ba. Har ya kai wajen wata shida ko bakwai. Zo kuma ɓangaren ma'aikatar shari'a wato Ministry of Justice, sai 'yan sanda sun gama bincike sun turo da wani abu da ake kira case diary, suka cewa shin wannan mutumin ya yi laifin nan ko bai ba. Idan ya yi laifi a kai shi kotu, in bai laifi ba a sallame shi. To sai ga kafin a samu wannan advice ɗin sai mu cike wajen shekara 7-8 yana zaman a waiting trial.
Shi kuwa lauyan gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama a nan Kano Barista Audu Bila Mabukarci, cewa ya yi matakin ya yi daidai da tanadin dokokin ƙasar Najeriya, amma akwai abubuwan dubawa.
Idan ka duba wato shigowar irin waɗannan mutane cikin al'umma na da matukar tasiri akan al'ummar da kuma su mutanen da ake magana akan su. To bayan haka kuma za ka fahimci cewa su kansu mutanen nan suna buƙatar abin da ake kira rehabilitation. Wato a sake horar da su na dawowa da su cikin al'umma, kuma ɓangaren wannan rehabilitation ɗin lalle ne a koya musu sana'o'i, sannan kuma a wayar da kan ita al'umma kar su kyamace su bayan sun shigo. To kaga waɗannan duka abubuwa ne da lalle ne hukumomi su lura da su a wajen sakin irin waɗannan mutane, kuma su tabbatar da cewa sun saki mutane ne waɗanda suke da ƙananan laifuka, kuma waɗanda ake da tabbacin ba su garwaya da manya-manyan masu laifi sun juya su, wato sun maida su kungurmayen masu laifi kafin a sako su cikin al'umma ba.
A watan Disambar bara ne shugaba Muhammadu Buhari da kansa ya yi afuwa ga wasu ɗaurarru lokacin da ya kawo ziyarar aiki nan Kano. Haka shi ma gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya yi afuwa ga wasu ɗaurarru su kimanin 500 lokacin bukukuwan sallah babba da aka yi a watannin baya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Kafin dai mu ci gaba, sai a shakata da wannan waƙar. Madalla, waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ku ƙarfe 2:14 a nan Washington. Ga kuma shirinmu na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A makon da ya gabata in ba a manta ba muna tattaunawa ne da mai bawa gwamnatin jihar Taraba shawara akan harkar mutanen da suke da bukata ta musamman wato Sadiq Jilogo wanda kuma ya tsaya inda na tambaye shi nake cewa wannan mukami nashi yaya zai yi ya taimaka wa ƴan uwansa ko kuma mutanen da suke da bukata ta musamman ya kuma gaya mana cewa zai yi amfani da wannan dama domin ganin cewa ya taimaka musu wajen ba su harkoki da ya shafi ilimi da inganta rayuwa da ta shafi mutane da suke da bukata ta musamman na ci gaba da tambayar sa daga ƙarshe dokan nan ta maganar cewa da za ta fito muku da darajar ku da ƴancin ku da duk wani abu da ya kamata ku samu na wanda ake kokarin majalisa a samu a dan yadda da ita sa zabe ta ta zama tana aiki a Najeriya musayin babbar doka kamar yanzu inda nan suke da Disability Act shin ya kake kallon wannan doka hanya za ta iya samuwa ko
zai yi magana kan wannan doka din doka din akan ni ma kan mura da magana
to wace iri
dalili shine ba za mu dogara ga dukkan al'amari abu na rayuwa mu dukkan al'amari ke ta ba domin gidanin ne da take da dukkan babu a tsanace ne da take akan dukkan ne yawa ne nauyi idan goye ta hange ta ta sa ido ta sa a jibo ta koyi ba domin ta ce kai matsayin ka mai tsari wanda Allah ya kama ka tace a dauke maka dukkan abin da ka san na rayuwa da kai da ƴaƴanka da matanka da zuriyarka haka ba mai yiwuwa bane misali yanzu me zai yiwu ba a ce yau a dauke maka karatunka na ƴaƴanka iyalanka sannan a dauke maka duniya kyauta sannan duk wani abin da ka sani wanda ya kamata a ce kada ka dan sa wani abu kai ma na tallafawa ka ba kake kai abokina kyauta ga baki daya to dole ne wannan dokar da ta
nuna a wato ina fahimce ka kana nufin kamar yanzu bari in baka misali kamar yanzu a nan kasashen turai da kasashen irin su Amurka nan haka zaka ga na kasashe ta inda dokar naga tafi masa aiki a nan shine kamar maganan gine-gine inda za su wuce dole su samu sauki su bi hanya yanda kowa zai iya shiga gidan sama su shiga za su iya hawa motar haya za su iya hawa jirgin kasa a dauke sa aiki ba zai je neman aiki a ce shi makaho bane ba za a bashi aiki ba ko kuma shi gurgu ne ba za a ba in dai wannan abin ya karanta kuma ga yanda ya yi to za a bashi kamar haka
kamar haka ka gane ko misali yanzu idan Allah ya yi kai karatu a matsayin ka makaho ko kuma ka da lawyer daga hakkin ne sai ka ga sai ka da kar abin ne kasan da Allah ya rada maka
kare
dan akwai kuma akwai abin da za ka yi ka taimaka a matsayin ka na gurgu misali yanzu dukkan mu da muke kai da nazarin mura mu a Najeriya yanzu shine mafi yawanci mura mu ba mu da sirri a banki duk inda ka je jeri ka kana mutum da kullum wannan kaga wannan wurin da aka yi sai da kuma lafiya yake inna ga za ka iya zuwa ba ka ce za ka yi dama da aikin da dole sai ka ɗauki sirrin ka dai wani wanda yake layi ko kuma ka nema ya
ciro ya ciro maka
shi irin wannan dokar muke so cewa mun ne irin wannan ya tabbatar cewa dokar nan ya aiki a cikin 100%
ai
amma abin da ya shafi ya yi mana to dole ne mun san cewa da lai akwai da ina cewa kana tofa ba da zan tofa ba dole ne za ka iya dubawa a matsayin ka ne na kai idan Allah ka ba mu hukunci da kai akwai wani nauyi da nake da shi wanda kai baka da shi domin akwai abin da Allah ya baka ni ban da shi ban da isa ba misali yanzu kai kana tafiya kana kallo kana ji to ni ko ban san daɗin tafiyan nan ba ban san daɗin tafiyan nan ba idan zan dauke ni aiki ya kamata a ce alhabin namu da aka ba mu tare ina da wani katon na wani Allah wanda ya kamata a ce an ba mu domin ni kuma in san cewa lalle an dauke min wannan tunanin da nake da yake da shi a zuciyana ka gane ko na wanda Allah ya dora min rura akai to amma idan an ce za mu tafi uniform ga baki daya ka gani
an yi wa gaskiya
dogayen nan ke totally company da suke wannan motar totally ba ma tunanin cewa ko gurbin duniya ba
manyan motoci irin wayannan ko zaka tafi New York ko zaka je Chicago ko Florida ko ina zaka je ko kuma a ce misali a cikin gari bus da suke yawo a cikin gari suna haya idan suka zo bus stop din da ake hawa zaka ga har wani irin risinawa take zaka ga in suka danna wani abu sai tayar gaba da daidai kofar da za a iya shiga sai ta silalate kasar mota sai kaga ta durkusa haka ta gefe sannan sai ga akwai in keken guragu ne zaka ga wani dan falle ya fito daga jikin kofar ya shimfidi ya hau kan bakin kwalta ki ka rolling keken ka kai in gurgu ne ka shiga diga kana nufin yanzu duk har yanzu ba wannan motocin ko masu kasuwancin zuwa Lagos sun babu
wallahi anan Najeriya babu wannan shine kaza koke koke mu da muke a duniya shine aka je innovation aka fara samun canji a yin wannan abubuwan da baki da a wasu rare aka fara fitin wannan canji wanda mu a kasar mu Najeriya da muke fiti a yanzu wannan dokar da zai dare mu wannan al'amari wannan wallahi wannan tunanin da zai mutu ba shine yanzu aka je yanzu misali yanzu ba ki yawan ki zaka fara mutane ne sai zan ba da misali ba amma amma zan yi da kake ne ba mu ni gurbi ne ina aiki Russia yanzu mafi yawan ki abin da yake hana mu zuwa Germany wallahi tallahi dawaniya ne yake ka domin ba za ka ji ka dora wani dawaniya ba duk in ka da ga ta ka nauyi a hada ka da wani gidi ka tsaya da shi
saboda ba hanyar wucewa yanda ya kamata
yawa babu hanya karatu za dora na ce a gidan sama in hawa dai wani fawaji
to muka kaga ko makonni biyu da suka wuce nan na sa wani bidiyo akan shafin mu na Facebook na Murya Amurka wanda na daddauki yadda ni da Ibrahim Jarmai muka dinga kwatancen yadda ake shigowa har ta office din mu nan akwai wurin da zaka zo kuma kofofin nan da suke bude kansu akwai inda in ka zo da kekenka zaka dan matsa ta bude wayan ba sai kowa ya bude maka ba ka je ka shige da kekenka idan ka je a kusa da mu akwai ma'aikatar ilimi Ministry of Education kenan kamar Department of Education suke ce mishi nan kusa da mu zaka ga akwai inda ba a mai irin wannan sumuntin be nan ba wanda zaka iya hawa da keken gurbinka amma an yo na karfi an zo an kafa shi a wurin da karfin tsiya in ka zo da kekenka zaka hauka wuce
ka gani to ka gani to ka gani mun kuce muke yanzu ba mu amma ne gaje wannan ci gaban da ke cikin kafan kuma zai sa muke amfani da wannan daman amma da jinkun injiri din ke tallata duniya ce wallahi a dinga jin ku kamu da irin wannan wurare a tabbatar da a tabbini ne gire da ake a yanzu a fadin kasar ma
shi sa muka rike wuta muke ta mita mu ma nan
inda za a yi kuɗa da mutane
haka to mu ma nan shirin na kasa ba kasawa ba za mu ci gaba da mita mi ta tafa mun bayani har sai an ji kukan wata rana insha Allah dan in dai za a faɗa wata ran za a ji sannan muna maka fatan Allah ya taya ka riko a sabon mukamin ka na mai bada shawara ta musamman ga gwamna sannan kuma da fatan Allah ya baka ikon taimakon mutanen da suke da bukata ta musamman a nan inda kake
amin godiya
to muna godiya Sadiq Jilogo mai ba gwamnatin jihar Taraba shawara ta musamman akan harkar mutanen da suke da bukata ta musamman to kafin mu rufe shirin bari mu zuwa dan guntun rahoto wanda Nasiru Adamu Alhikaya aika man daga Abuja wanda wata kungiyar addini ta dauki nauyin bawa mutanen da suke da bukata ta musamman ta rashin kafa kafafun da aka kera
an ga masu larurar rashin kafa ko hannu sun yi da fifiya cibiyar kula da lamuran mata ta Nigeria Women's Center inda aka rika daura musu hannu ko kafa bisa bukatar su jami'in kula da aiki a madadin Jibius Malam Usman Huntuwa ya nana ta cewa tallafin kyauta ne da shirin ke bayarwa
muke daukar dawainiyar cin su da shan su da wurin kwanan su da kuma transport su kuma Tolerance Foundation su suke da alhakin yin kafafun da kuma kawo su Abuja domin sama waɗannan mutane mu muka san mutane a duk inda suke lungu da sako muke tattaro waɗannan mutane mu kawo su nan Abuja domin yin camp din kuma zamu ci gaba da yin shi kyauta insha Allah har illa ma sha Allah
sunana Tijani Sani Bakuri na samu kafa ta hagugata
ya kike ji a ranka yanzu
abun bai misaltuwa tsakani ga Allah wannan abin da dan adam zai yi na horin ciki to ina cikin shi saboda mutumin da ya baka kafa wanda zaka rika takawa to ai farin cikin bai misaltuwa
gaban kungiyar Jibus Sheikh Abdullahi Balalo ya ce shirin jin kai ne da kowa zai iya amfana tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ko ba la'akari da bambancin aqida wajen taimakon dan adam jami'an da sun ce duk masu bukatar tallafin a Najeriya ka iya tuntubar shugabannin Jibus na jihohin su dan daukar bayanan bukatar su da shirye tallafa musu an yi kiyasin hannu ko kafar roba na tashi a kimanin naira 500 in an same su a Najeriya
a madadin shi bakon namu Sadiq Jilogo da kuma Nasiru Adamu Alhikaya da aika mana da wannan rahoto da duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala sai kuma Julie Leather Gresham wacce take hada mana sauti Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
to madalla gaida Usman Ahmad Kabara yanzu kuma ga sharhin jaridun Ghana
zamu so masharhin jaridun na yau ne da babban jaridan kasar Ghana wanda babban labarin da shine kasar Ghana na da kariya IGP Jaridar ta ce babban spectator ɗan sandan kasar Ghana Mr. David Asantea Pietu ya bayyana wa al'umma kasar da kuma na kasa da kasa tabbaci cewa akwai kariya kasar Ghana. Ya ce babu wani abu da zai sa hankali ya tashi, yana mai bayar da tabbaci cewa ɗan sanda da sauran rukunonin tsaro sun shirya tsaf-tsaf da duk wani karya doka. Har yau dai a jaridar na Daily Graphic bana Hafsan sojoji Lieutenant General Obed Akwane ke kashedi game da kaiwa wani soja hari. Jaridar ta ce babban Hafsa na sojojin kasar shine ke kashedi cewar akul kada da wasa a kaiwa wani soja hari a shirin nan na yaki da Fulani masu kiwon dabbobi a agogo. Yace duk wani yunkurin yin haka tamkar kaiwa kasa hari ne, inji babban Hafsan na sojojin kasar. Sai kuma a bayan jaridan AMA ta kaddamar da shirin kawo ƙarshen yin bayan gari a filin Allah. Jaridar take hukumar Accra Metropolitan Assembly arza haɗin gwiwa da ma'aikatan tsaftace gari da kuma samar da ruwan sha sun kaddamar da wani shirin da ke son kawo ƙarshen yin bayan gari a filin Allah da jawan jama'a sun kasaba. Da haka muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Ridwan Mukhtar Abbas, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Aminu Mai Albasa kafin gwagwarmayar tarayyar Najeriya Abuja. Ayyo na sun yi lokaci da wanda matsalar wutar lantarki da muka kama ita a Najeriya. A gaskiya ya rasa gwamnati ta ɗauki mataki na gyara wannan na'ura ko in ce wutar lantarki ko da take ta shafi mutane gaba ɗaya. Ko da yake mu ta naka muna yawa mu yi amfani da ita, sannan wasu kuma su zafi yin amfani da ita. To ya rasa ina abin da ake faɗa ta kushe ga wutar lantarki, ana kashe manya-manyan marukan kuɗi ga ɓangaren wutar lantarki, amma har yanzu mun ga shiru kamar an shuka wuta.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Bishai na garin Garbace da kamar kuma ta gani ja tara ba tarayyar Najeriya. Hakika wannan kunan da kin wake da aka yi a cikin mutanen mu na Garif na baya-bayan nan, hakika abu ne abin takaici kuma abin Allah wadai ga waɗanda suke wannan aika-aika. Fatan mu jami'an tsaron mu za su yi hoɓɓasa kamar yadda suke yi su ci gaba da yi, kuma Allah ya ba su nasara su gane waɗanda suke shirya wannan bamabu mai ake laƙaba waɗansu je su fasashi a wurin taron jama'a ko a wajen ibada.
Assalamu alaikum. Sunana Baffa Haruna Damba Bajoga, garkuwar ƙungiyar muryar talaka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina miƙa saƙon ta'aziya ga ɗan uwa da dangogin waɗanda ɗan ta'addan Boko Haram suka yi sanadiyar mutuwansu ta hanyar tada musu bumabumai a bir a jihar Maiduguri. Muna fata Allah ya ji ƙansu, Allah ya sa sun huta.
Duma dalla, yanzu kuma ga labarai amma wannan karin a taƙaice.
To a takaicen, shugaban Amurka Donald Trump ya zargi kasar Rasha da taimaka ma kasar Koriya ta Arewa da dabarar tsallaka takunkumin da duniya ta kakaba mata. Ya kuma ce kulle yomin Koriya ta Arewar na ci gaba da samun nasara wajen kera makami mai linzamin da ka iya isa Amurka. A wata hirar da ya yi da kafar labaran Reuters a fadarsa ta White House, shugaba Trump ya yaba ma kasar China saboda kokarin da take yi wajen takaita yawan man fetur da gawayin gold da ake samar ma Koriya ta Arewa. To amma ya ce ya kamata China ta kara azama wajen taka ma Koriya ta Arewar birki. Halin da ake ciki kuma a yayin da likitocin shugaban Amurka Donald Trump suka nuna cewa yana da basirar fahimtar al'amura a gwajin da aka masa ranar Talata, wata ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna cewa mafi yawan Amurkawa na ganin Trump bai da natsuwa. Ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da jami'ar Quinnipiac ta gudanar ta nuna cewa kashi 45 cikin 100 na masu kada ƙuri'a suna ganin bai yana da natsuwa, sannan kashi 47 kuma na ganin bai da natsuwar.
da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shirye mu na wannan hantsin sai kuma cedda la'asar da aje wasu abokan aikin mu dauke da sauran shirye-shiryen sashen Hausa yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Ibrahim Kalmasi Garba da kuma wanda ya shirya ba mu umurni Solomon Abu da injiniyan mu na wannan hantsi Mr. Jimmy Cook Baba Yakubu Makirine ke sallama sai anjima assalamu alaikum.